Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari, ke da kwararre a harkokin noma a Najeriya, Dauda Salisu Muhammad, kan batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Gade ci gaban tattaunawar.
Saban ma kuma ana cewa ma aiwai akwai katsalan da na ƴan siyasa, misali ko shi kake faɗa yanzu, misali siyasa ce takan jawo, misali ba noman zan ba in je a sa sunana a kaya, kuma in karɓa in je in sayar a kasuwa.
To ai siyasa ita ce ta ɓata komai, domin kai da aka ba can kai ma ta aiwa siyasa ce ta kai ka, alfarmar ce ta sa aka baka. To kana tsoron ai kaman bayani na farko ne da ne muka san da wancan ya zo karɓi kayan hekta 200 muka bashi kayan hekta 14 domin ita muka gani a ƙasa. Ai kaga ta saman ya biyo mana, ta saman ya biyo mana a lokacin ne har dan tasabbaki muka yi da director CBN na Dutse a lokacin cewa ya za a yi a ba mutum gashi a takarda cewa hekta 200 ne a bashi kayan hekta 14 saboda ni ka gani. To amma ne akwai gaskiya taiwa shi bai sani ba, domin ne akwai san da muka ce mu za mu je mu auna gonakin da kanmu, akwai manoman da a ciki suka kai mu gonar wani wanda ba nasu ba, ka gane. Idan muka zo kuma muka sa coordinate muka sa, za ka ga abin yana overlapping da abu yayi overlapping,
muka sa na'ura
yawa, muka sa na'ura za mu ga abin yayi overlapping da yayi
mun yana mantuwa
yawa. To kaga aka ga ainihi. So daga baya sai muka fahimci juna da shi cewa ai wannan gonar tashi ce wani yaje ya kai, ka gane, wani yaje ya kai aka auna. So daga baya ma sai muka tsaya da aikin, muka ce gaba ɗaya sai an sake rumatin gaba ɗaya, aikin ya ja tsaiho. Daga nan kuma aikin da ya kamata a ce an gama kafin tsakiyar damuna, sai da ya kai mu har kusan tsakiyar damuna ma ta wuce.
Amma ku da a matsayin ku na kwararru da gwamnati ko kuma hukumar gwamnati da aka bai wa kwantiragi na ku dinga wannan aikace-aikace, ba kwa rubuta foto ne ku miƙa wa su gwamnati, misali dangane da irin waɗannan ƙalubale? Misali
ai komai a rubuce yake, za a buga a takarda, sannan kuma akwai evidence na mapping din nan duka za a
tattara
wannan awan da aka yi na gona. Za ka hada da bayananmu, za ka hada ka tura mu gwamnati. To idan aka zo rufenin kuma,
to aka zo dawo da kuɗi,
dawo da yawa, to anan gizo yake saga.
Kai tsaye za a iya cewa kamar manoman zaune su kansu suna kawo tarnaƙi ma tsare-tsaren bunƙasa ko kuma tallafin da ake wa manoma su hana shi tasiri?
Gaskiya kuwa wannan shi ne musabbabin yana hana shi tasiri sosai da sosai. Wannan muna
magana ya dai kake ganin to in haka ne ya kamata a yi, misali ne a gyara irin waɗannan abubuwa?
Yawwa, masha Allah. Yanzu abin da ya kamata a yi, in dai ana so abin ya tafi normal, akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suna neman irin waɗannan contractor, akwai su sosai, mun riga mun san su, waɗanda suke aiki tsakani da Allah, wanda idan ka nemo ma sai an baka cin hanci za ka bayar, sun gwammace su rasa wannan kwantiragin da su za ka cin hanci ka ba. Da akwai irin su, muna da su a nan Kano da sauran gurare a jihohi daban-daban. So domin su mun ɗan yi aiki da su gaskiya an kaɓa, domin har gwamnatin jihar Kano a wannan lokutan ta kawo masa aiki, kuma sun yi, kuma an samu biyan bukata, wanda da idan aka ba da tallafi ko kuma aro wanda ake so a dawo da shi a gwada, domin abin da kuka dawo da shi shi za a yi amfani da shi a ba wasu manoma. So gaskiya bin wannan ɗaukar shawarar tamu da aka yi, sai ya zamanto da in aka ba a kashi 100 bai fuka ga an samu kashi 4 kashi 5 na waɗanda suka dawo da kaya, wannan kashi 90 da wani abin sun tafi. To amma har da Allah, da aka ba mu irin waɗancan, sai aka samu yin farko aka samu kashi 45 da suka dawo da shi, kaga ai an dan samu ci gaba duk da dai ba duka aka abun nan ba amma an samu ci gaba
kamar kana
hanyoyin dawo kan tambayar ka hanyoyin shine domin su idan suka tashi duk idan suka je so duk gundumar da ta fado wadanda za a ba so dole akwai shugaba ko mai gari ko mai unguwa ya danganta da yanayin wajejen shi ya san wani manomi ne ya san wani ba manomi bane especially idan ka mai bayani cewa wannan kaya ne gwamnati za ta bayar kuma dawo da su zai domin idan ka ba mu fake manomi wanda yake na ƙarya na bogi to wannan kai fa zaka ji da kanka domin kai ne shugaba kai ka san su kai ka san iyayen su kai ka san waye ne yi da kai aka dogara shi kuma duk ya san manya-manyan manoman manyan shugabannin manya-manyan manoma so zai kawo su to kai kana cewa ma idan ka san wani yana da wasa ba za ka bashi ba domin kai wannan shugaban zaka kawo duk kayan kungiyar da take karkashin ka kai zaka kawo kai ma haka idan aka zauna a samu waje guda a tare su
masu sauraro anan zamu dace a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin kwararre kan harkokin noma Dauda Salisu Muhammad da kuma wakilin Makano Muhammad Ibrahim Kwari sai kuma Julia Registration da ta taimaka ta hada mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
mun ta baye ne shi da mu wannan arzikin mu shi ne uwa uwa